This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 16 da mita 19 da kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Jamhuriyar Niger sashen Hausa na nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan internet a saka voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Sunana Bello Galadanci, ina tare da Usman Ahmad Kabara. Muna fata kun tashi lafiya. Yau Talata 23 ga watan Yuni. Kafin ku ji komai muke dauke da shi, bari mu fara da kanun labarai.
To akalla mutane 30 ne suka mutu da yawa kuma suka jikkata sakamakon wata ƴar kunar bakin wake da ta tada kanta a cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi a Maiduguri. Haka kuma za mu ji cewa sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce ko da buƙatar yakin tacar baki ko ma babu, to abin da ya sani shine takunkuman da aka sawa Rasha yana matukar tasiri a kanta. Sabon tsarin da ke fitowa daga kasar Girka da bashi yayi wa katutu na neman cimma yiwuwar rashin saba ka'idar biyan bashin nata mai wa'adi a ƙarshen watan nan.
Kanun labaran kenan. Me yasa har yanzu batun zaben Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattijai abin yaki cinyewa ne?
Amma sai aka samu akasin haka aka samu wani dauki dora a guli da kan zabo, yanzu abin da muka yi APC sun yi wani shari sun kwace wani gwamnatin tarayya.
Za mu shiga wannan batu tsindim an jima kaɗan, sannan Aliyu Mista Fansakwata zai gabatar da shirin tsakan mai biya. Amma bari fara cikakkun labarin duniya.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran. Akalla mutane 30 ne suka mutu da yawa kuma suka jikkata sakamakon wata ƴar kunar bakin wake wadda ta tada kanta a cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi kusa da wani masallaci a lokacin da mutane ke sallah da yamma a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Shedun gani da ido sun ce sun tabbatar da cewa mace ta biyu ta tada kanta ita kadai ba tare da ta kashe kowa ba bayan ta farkon ta tada kanta jim kadan. Ba wanda ya dauki nauyin wannan hari, amma dai an san cewa shekaru 6 na ta'addancin kungiyar Boko Haram sun saba kaiwa ne a kasuwanni da tashoshin mota a Maiduguri din. Kungiyar dai ta sace daruruwan matan da a yanzu mutane ke tunanin su ne take amfani da su wajen kai irin waɗannan hare-haren kunar bakin wake, ganin kullum sai karuwa suke yi a Najeriya. Tun bayan sanarwar da sabon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na mai da rundunar sojojin kasar zuwa Maiduguri ne ƴan Boko Haram din ke ta kai jerin hare-hare a wurare da dama. Harin dai na zuwa ne bayan da sojojin Najeriya da makwabtansu ke shirin yin taron dangi don yakar ita Boko Haram, wanda wannan shekarar ne ma sojojin suka tarwatsa da daman ƴan Boko Haram din daga garin, sannan kuma suka tarwatsa su a inda suka kira kansu da daular musulunci. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce ana buƙatar a ci gaba da yakin tacar baki ko ma ba a buƙatar sa, to shi abin da ya sani shine kasar Rasha din da takunkumin da aka kakaba mata yana matukar tasiri wajen tauye abin da take shukawa game da kasar Ukraine. Ya faɗa haka ne a wani taro a Berlin kafin ya tafi zuwa taron ministocin kasashen Estonia, Latvia da kuma Lithuania wanda aka tursasa musu zama a tarayyar Soviet. Carter zai gana da ministocin tsaron NATO a ranar Laraba da Alhamis a birnin Brussels don tattaunawa game da yadda za a bullo wa Rasha game da mamaye Crimea, sannan sojojinta kuma suna mara wa 'yan awarin Ukraine baya. Sakataren bai bayyana buƙatar a hukumance ba ko Amurka za ta aiki da tankoki da kuma kayan yakin soja don atisayen koyarwa a gabashin Turai. Bai kuma faɗi ko za a jibge kayan ba ga wace ƙasa ne, amma akwai alamun ƙasar Poland mai iyaka da Rasha na iya zama ɗaya daga cikin matsugunan wannan shiri. A ƙarshe Carter ya bayyana cewa ƙasashen Turai ba su da niyyar zama abokan gaban Rasha, amma za su ƙare kuma su kare kansu matuƙar karewa in har hakan ta taso, don a cewarsa ba wanda zai tursasa wa kowace ƙasa mai da hannun agogonta baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon tsarin da ke fitowa daga kasar Girka da bashi yayi wa katutu na neman cimma yiwuwar rashin saba ka'idar biyan bashin mai wa'adi a ƙarshen wannan watan. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya bayyana a jiya Litinin cewa tsarin farfado da shi tsarin karbar fansho da kuma haraji a kasar Girka ne kadai yake ta maganar ko kuma yake ta wakana a wannan makonnin da suka gabata. Ministan kudi na Netherlands mai suna Jeroen Dijsselbloem Lom ya bayyana cewa mafi hanya mafi sauki ita ce wannan magana ta haraji da kuma kudaden fansho dan warware matsala a wannan karshen mako. Girka dai ta bayyana cewa sai ta biya bashin kusan dala biliyan 2 ga bankin bada lamuni na duniya a karshen wannan wata, wanda hakan zai yi wahala idan har kasar ta sami tallafin farfadowa ba na tattalin arziki na tarayyar Turai. Rashin cika ka'idar na iya jefa kasar a cikin fita daga jerin kasashen Turai guda 19 masu amfani da kudin euro, wanda hakan yana iya girgiza kasuwar tarayyar Turai. Biyan bashin zai yi wahala matukar ba su sami tattadowar ta babban tattalin arzikin ba wanda akan basu domin a farfado da su. Hakan ya faru ne sakamakon rashin karbar wannan kudi, wanda kuma in har ana son su kai ga gaci to sai sun samu wannan tallafi. Haka kuma shugaban Amurka Barack Obama ya ce har yanzu Amurka bata gama magance matsalar wariyar launin fata ba. Ya bayyana haka ne a wata tattaunawar da yayi da wani mai wasan barkwanci Mark Moron dan likawa a shafin sauraro na internet, inda yayi amfani da kalmar da aka hana fada wato ta bakaken fata wanda suke cewa niga. Haka kuma yana nuna kyama, amma ya bayyana cewa ba fadar kalmar ce matsala ba ko kuma ma'aunin daina wariyar ba. Don kuwa mutane ba za su share abin da yake shekaru fiye da 200 zuwa 300 ba a dare daya. Ya bayyana cewa wariyar launin fata ta kare tun ranar da bakar fata mahaifinsa da baturiya suka haife shi, amma dabi'ar bautarwa tana nan kuma ta bar baya da kura. Obama ya tabo bukatun dokar nan ta hana amfani da bindiga, wanda yace ƴan majalisa ba su yi wani hobbasa ba, inda yace inda sun yi hobbasa da hakan bata faru ba. Ya bayyana cewa ya zaci tun lokacin da Sandy Hook ya bindiga yara ƴan makaranta guda 20 za su yi wani abu akai. Shugaban ya ce yana da kyau a girmama maganar mallakar bindiga don farauta ko kuma wasannin harbi a Amurka. Ya ce amma in ba haka ba to akwai matsala in aka yi la'akari da yanda Dale Roof yayi akan mutane guda 9 da ya halaka a majami'ar dake Charleston dake Carolina ta Kudu. Ya ce an dauki mataki dan dakile hakan, amma abun bai yi ba domin kwada an yi amfani da wannan doka to da bai samu damar mallakar wannan bindigar da ya aikata wannan ta'asa da ita ba.
Baki da labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Radio America Washington. Batun zaben shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki a Najeriya abin yaki ci yaki cinyewa. Saboda haka na kawo Dr. Usman Muhammad na kungiyar nazarin majalisun dokoki a Afirka domin ya mana fashin baki. Dokta, wai me yasa har yanzu ake ta kai ruwa ranar ne akan wannan batu?
To da wahala yake ci saboda an tare ƴan siyasa a wurin nan wanda kusan rabin su ba su da gaskiya. An ka tuna yanda aka yi zaben wannan shugaban dattawan, an yi ma wasu shige ne da kujinjini, aka yi sauri, aka naɗa wanda ake so saboda ana ganin kamar shi lawal zai samu, kuma da ɗaurin gindin da Vidmark domin baya son hakume ya samu ƙarfi da karsashi a cikin majalisa.
Dokta, ganin cewa shi wannan sabon shugaba ba daɗe da kammala waɗannan zaɓuɓɓukan ba ya fito ya ce abin da aka yi ya bi kundin tsarin mulki, saboda haka ya amince da waɗannan zaɓe da aka yi. Me yasa kuma ake samun tangarɗa irin wannan da har 'yan majalisa za su ce su dai har yanzu dai wannan abin dai ba su gamsu da shi ba?
To, 'yan majalisa dole su shiga shin kansu. Shi ɓangaren zartarwa na shugaban ƙasa ɓangare ne daban. Kuma yanda shi ya ce ba zai sa baki ba ya bar su har aka kai ga nan, lallai abubuwa sun tabarbare. Sannan kuma ita jam'iyyar APC ta yi wato ta makara kafin ta ce za ta gyara wannan al'amari.
Ganin cewa demokradiya ake a wannan majalisa, kuma zaben da aka yi shi ma demokradiya ne, ƴan majalisa masu rinjaye saraki suka zaba, tunda masu rinjayen su ne suke majalisa a lokacin da aka wannan zaba.
Cikin 57 nan nawa ne NAPC? Me yasa ba a bar NAPC din ba kusan 50 ko kuma 47 da suke can, ko 51 da suke can suna ganawa da Buhari su shigo majalisar su tare da 'yan uwansu? Kusan nawa ne, kusan 40 da wani abu ne 'yan majalisar PDP a cikin wannan zaɓe?
Amma da suna nan ɗan, ai duk da haka dai ba za su samu rinjaye ba.
To a bar su zauna mana su zaɓi wanda suke so a gani. Me yasa aka hankali aka shiga da kudindini?
Yanzu da su 'yan majalisar dattawa ɗin da kuma shugabannin jam'iyyar ta APC, yadda suke tunkarar ko ince yadda suke fuskantar wannan lamari, suna yin shi yadda ya kamata?
Bai kamata ba. Ya kamata su jawo 'yan uwansu su APC duka mambobin su duka. Idan sun ga za su yi magana mutane ba baya su yi mashi su bi shi.
A majalisar wakilai shi ma ɗin aka ga ba wanda jam'iyyar APC take so, Femi Bajabemila, shi aka zaɓa ba, Yakubu Dogara aka zaɓa. Amma shi me yasa wannan bai tada ƙura ba?
To saboda duk 'yan majalisar wakilai suna wurin, suna so ba sa so sun zaɓen nan, kuma an ga cewa majority wanda suka yi zaɓen nan Dogara suka zaɓa.
To madalla, Dr. Usman Muhammad kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa a Najeriya. Mun gode sosai Dr.
Da madalla.
To kowane martani jam'iyyar PDP za ta yi game da wannan batu na Bukola Saraki? Ga mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa Adamu Maina Waziri zai ce wani abu. Waziri, menene wannan jikaka da waɗanda ake ta yi ne?
To, bayan dole wannan abu fa dole a fuskance shi a kan cewa siyasa ne. Kuma shi siyasa a yadda ya kamata a fahimta shi ne ba ka da maki dindindin kuma baka da masoyin na dindindin, sai dai biyan bukatarka ta zama ita ce abin da za ka yi ta fafatukan nema. An waye gari mu PDP mun yi asarar shugaban ƙasa gwamnatin tarayya da aksarin jihohi, ana nema nuna kamar an gama da mu, sai muka samu ɗan sukuni don Allah ba zalimin kowa ba ne. Muka samu ɗan ƙofa muka sa tsohon ɗan PDP ya zama shugaban majalisar dattawai. Muka sa ɗan PDP mai ci ya zama mataimakin shugaban dattawai.
Wato dai zargin da 'yan APC suke akan cewa ko kuka kitsa duk waɗannan abubuwan hakan ne?
Ai siyasa ne, ko ba mu muka yi ba mu muka yi. Kuma damai a siyasa idan aka yi maka sharri sai kai jamhuru. Yanzu abin da muka yi APC sun yi mana sharri, sun kwace mana gwamnatin tarayya da sauran wurare. Mun kuma mun yi musu jamhuru, mun kwace majalisar dattawai. Kuma Malam Rabi Musa ban kusan kwanan ne ba PDP ba.
Kace kwanan ne ba PDP?
Malam Musa Rabi kwanan ne ba PDP da yake koke-koke. Ɗan yi wa goje kwanan ne ba PDP da yake koke-koke. Duk wannan abu kai abu ne na siyasa na samun fage.
Ya za ku jawo Bukola Saraki da PDP?
Na'am.
Mace za ku jawo Bukola Saraki da PDP?
Ai mu Bukola Saraki da PDP ne a yanzu. Na PDP ne.
Alhaji Adamu Maina Waziri kenan na jam'iyyar PDP, mun gode sosai Maina Waziri.
To masha Allah.
Jama'a, har yanzu manya a jam'iyyar PDP da ke hamayya a Najeriya ba su shiru ba game da korafe-korafen jam'iyyar APC mai mulki akan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Ga ɗaya daga cikin mambobin kwamitin amintattu na PDP, Sanata Walid Jibrin. Sanata, me za ka ce?
To, wato, don cewa a nan shi ne mutane ɗorawa kansu, ya kamata su ɗorawa kansu. Aikin majalisa aiki ne na musamman, aiki ne wanda aka ba mutane haƙƙi su zo su yi wannan aiki na majalisa. Mu ma mun yi shi. Saboda haka shiga ƙasar London da mutane suke ta yi ba daidai ba ne. Wato, abin lura shi ne mutane su san majalisar tana da haƙƙi, tana da aikinta wadda ya kamata ta yi. Party ita ma tana da nata haƙƙi da aikinta wadda ya kamata ta yi. Party duka 'yan majalisa daga party suka fito. Amma kuma party takan lura da yanayi da yadda abubuwa suke da yadda zamani yake su yi tagatsantsan na abubuwa wadda ba zai bata al'amura ba. Alal misali, wato a nan mun jama'iyarmu na PDP mun abin da muka ga ya kamata. Idan mutane suka lura da muka yi na haɗin kai, muna so ne mu ga mun haɗa kai na 'yan majalisar nan, wannan ya taɓa, wannan ya taɓa, a haɗa kai a yi aiki yadda ya kamata. Kada a matsa a cikin irin wannan abubuwan, a yi maneji, mu tafi mu ga yadda ƙasar nan za ta tafi, yadda za mu mori ƙasar nan, yadda al'amura za su canza mana, yadda za a yi aiki ba tare da wata rigima wanda ake ta yi a majalisa yanzu. Ni ban ga amfanin wannan rigiman ba ko kaɗan.
Madalla, Sanata Wale Jibrin kenan na jam'iyyar PDP. Mun gode sosai, Sanata.
Sanu Muhammad Zakwato
Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Madalla, to a shirin munantsi.
We demand to put immediate stop to this illegal demolition.
Da su suke faɗa wannan magana ba su ne suka je suka ajiye mutane ba, don ina ɗaya daga cikin wanda aka kulle a gurin kuma aka ci mana zarafi a gurin.
Tun misalin ƙarfe 11 na rana ba ta halka ba sai ƙarfe 7:30 na yamma. Idonta ya ɗan jujjuye haka.
Tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC, agogon mu yanzu ƙarfe 1:16. Gari Mustapha Sokoto ya kawo
haka mai wuya.
Karka manta, cikin APC da muke tafiya kowa na da waye ki so. Kowa ya sama goyan bayan Yakubu wanda suke shi ne Bindo Umar Jibrila. Shi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa ka Ibrahim Jinyawa. So wanda kaga wannan aka samu bambancin ra'ayi.
A ce yau a Central Zone, ni dan Central Zone ne, ba mu da gwamna, ba mu da senator. A bayi gari a ce ni ji dadin ki, wannan ba zai yi ba. Shi yasa nace ayi shinkafa da wake.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ya 'yan Adamawa, musamman 'yan jam'iyyar APC suke ji ne game da yadda Atiku Danyako da sabon gwamnansu suke rikirkitar musu da siyasansu.
Sunana Manu Foster Adamu, chairman na Radio Writers and Listeners Club na jihar Adamawa. To a gaskiya siyasar Adamawa siyasa ce wanda ake gani kamar an kama kan zarinta. To amma abun takaici a ce yau aji tsakanin Yako da kuma Turaki, har a ce wai ana jita-jitan cewa akwai dan radi-radi ba a shiri, ko kuma gwamna yana gefen Turaki, ko kuma baya tare da Yako. Mu a matsayin mu na matasa 'yan jihar Adamawa, muna so ne mu ga sun haɗa kai guri guda ɗaya, an tafi abunan zare ɗaya, kamar yadda lokacin da suka kawo mana APC suka ce gamayya ce. Turaki da Yako rana ɗaya suka shiga, kuma ya kamata su haɗa kai su yi aiki rana ɗaya. To amma yau sai aka ce yau gwamnan Adamawa yana tare da Turaki, baya tare da Yako. Sai a ce Yako yana tare da Turaki, baya tare da gwamna. To wannan abu yana matukar jimana, kuma ba mu jin dadin haka.
Sunana Abdulhamid. In muka ce maka mun ji dadin sa, mun yi maka ƙarya. Afi sabilillah. Farko dai yanda shi Bindo ya fito, musamman dai talakawa ne suka tsaya suka zabe shi. Sai shi kuma ya tsaya ya dube su da idon rahama, ya ji mene bukatar su. Amma a tsaya a ce ce ku ce wannan ya fada, wannan ya fada, gaskiya shi ne ba ma jin dadin wannan abu.
To ga alama da wa tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Yakubu Mai Mangoro da zaben da aka yi Muhammad Jibrila Bindo a matsayin sabon gwamnan wannan jiha ta Adamawa, da kuma rawar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar Turakin Adamawa da shi Yakubu din suka taka, ba wai a zaben Bindo kaɗai ba, a zaɓuɓɓukan ma duk da suka gudana. Wannan abubuwan sun taru sun daɗa rikitar da siyasar wannan jihar, da kuma musamman janyo rabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC wacce yanzu take mulkin jihar. Haka za ku ji a cikin wannan muhawara da fafatawa da wakilin mu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana.
To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin na tsaka mai wuya. Muna fa jihar Adamawa, jihar da ake wa taken cibiyar rikitar siyasar Najeriya. Jam'iyyar adawa ta APC ta kafa gwamnati a tarayya da ma jihar Adamawa. To sai da bisa ga dukkan alamu dai a jihar Adamawa za a kai ruwa rana, musamman maganin kan cewa wasu abun suke fitowa ko kuma suke bullowa cikin kwanakin nan. Kada kai ku da nisa masu sauraro, kafin mu je ga bakin namu, ko kuma kafin mu je ga tattaunawa da zamu yi da su bakin namu, bari in sa mana wannan a matsayin mabodin kunnuwa.
Allah kai mana maganin munafukai, ka sa dubban sharri da ko suka tuna mana ya koma kansu. Daga mai bakin ciki, babban bakin ciki da mai komawa rami da sauri don bakin ciki.
Talakawan Adamawa su suka zabe ni, ba mutum ya zabe ni ba, banda Ubangida ka ji mai kyau, banda Ubangida ni Senator Bindo a Adamawa. Talakawa su ne iyayena, su ne suka zabe ni, ni kuma zan zama bawansu zai musu aiki.
To a muryar farko dai ta tsohon gwamnan jihar Adamawa ne Murtala Nyako, yayin da ya dawo jihar Adamawa inda ke wa al'ummar jiharsa jawabi da suke tarbarsa. Murya ta biyu kuma shine na gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindo Jibrila, inda yake bayyanawa al'ummar jihar Adamawa kan cewa shi fa bai da Ubangida. To don tattaunawa ina tare da wasu ƴan jam'iyyar APC, kuma dukkaninsu masu son ci gaban jam'iyyar APC da ma jihar Adamawa. Hannun dama na ina tare da
Ahmed Lawan sunana, kuma ni ne organizing secretary na APC na jihar Adamawa.
To sai wani ɗaya daga cikin ƴan gani kashenin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ina nufin.
To sunana Honorable Hussaini Gambo Bello Nakura, shugaban Adamawa Concerned Citizen, kuma shugaban wannan kungiya haɗaɗɗa na Northern Youth Peace and Reconciliation.
Jam'iyyar ku ta APC ta ci nasara, ta kafa gwamnati. To sai tun ba je ina ko ina ba za a samu baraka sakamakon abubuwan da suke faruwa. Barin jiga Honorable Hussaini Gambo, tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako ya dawo, amma an yi mamaki, ana zaton kan cewa za a gan ku da tsohon mataimakin shugaban ƙasa da gwamnan jihar Adamawa da sanansu kun je kun tarbi shi tsohon gwamnan da ya sulale ya bar ƙasa sakamakon dambarwa tsige shi a watanni 11. Amma wasu don suna zargin kan cewa rashin zuwan ku tamkar butuci ne ga irin taimakon da ya muku.
To na farko dai kaga idan ana magana za a yi magana mutum ne wanda ya dawo ƙasa. Kafin ya tafi daga ƙasa an tsige shi ne ana tuhuman sama da fadi da kudin talakawa, kuma tsohon shugaban ƙasa yana tuhuman shi da cin amanan ƙasa don waɗansu takardun da ya rubuta. Ganin haka ya ga bayan tsige shi kuma za a iya kama shi, shi yasa sai ya kama hanya sai ya gudu. Daga baya shi ainihin tsohon gwamna bai iya dawowa ba sai da aka rantsar da Buhari. Kuma yana dawowa, kaga indiya wasa suka ce mai kashe ko kuma mai bunuwa gindi baya zuwa kisan gobara, musamman kaman mu da muke tare da shi a da kafin a tsige shi, kuma muka tsaya muka yi mishi fada bayan an tsige shi.
Ba me yasa ba ku je ku tsige shi ba?
Ba maganan tarba ba, ai maganan tarba kai yanzu ka duba menene tarban ya kara wa mutane. Mutum ne wanda ya fida ya magana guda daya a matsayin shi na dottijo.
Kuma naga Ahmad Yusuf Ahmad Lawal, naga kana dariya kana murmushi kaman baka da abin da ke faɗi ba.
To da farko dai naga shi Yana Husaini bai fahimci siyasan Adamawa bane, saboda ita siyasan Adamawa da kake kallo siyasa ne da idan baka mai da hankali ba sai kai ka bar mu kanka. Da farko da tsohon gwamnan jihar Adamawa da tsohon mataimakin a Najeriya Atiku Abubakar, dukkan su ƴan jam'iyyar APC ne. Kuma a siyasa ba na zaka ce a siyasa gaba daya a gidan ku zai zo daya, dole kowa na da bambancin aqida da bambancin ra'ayi. Karka manta cikin APC da muke tafiya kowa na da waye kiso. In ka duba drama da aka dinga kafin ma zaben gwamna daga primary tukuna, shi tso mataimakin shugaban kasa na dan takaran shi, sannan magoyan bayan yaku suna dan takaran su, kowa ya san magoyan bayan yaku ba wanda suke shine Bindo Umar Jibrila, shi suka mara baya ranar lokacin primaries, shi kuma tso mataimakin shugaban kasa ya kara Ibrahim Jinyawa. So wanda kaga wannan aka samu bambancin ra'ayi daga wancan lokacin, aka samu bambanci har zuwa yanzu, kowane gefe yana gefen mai gidan shi, saboda su magoyan bayan yaku suna ga sun yi imani ba mutum da suka bi yarda da shi shine Umaru Bindo Umar Jibrila, Mamadu Bindo Umar Jibrila, wanda kuma su gefen Atiku ba na suka ga su kai fiye dace zama shine Yayaji. So wannan ne ya kawo wannan rabuwan kai daga wancan lokaci har zuwa yanzu. Shi yasa siyasa nake faɗa kullun siyasar Adamawa, dole ga you have to be very careful, in ba haka ba kai sai ka burma kanka, saboda mai yanda ka gansu a hada suke.
To amma ai abu mamaki shine da ku lokacin a sanarwa kun ce kuna tunanin ashe gwamnati waye wadu za su je, amma abu mamaki sai ku da iyayen ku kai kuka je wajen tarba.
Wato abin da ke faruwa shine a lokacin da aka ce shi mai tsohon gwamnati ya dawo jihar Adamawa, kai ma ka sani wanda suke kamna shi suke sun bayan su za su je wannan wuri, kuma bai zama dole ba a ce gwamnati sai ya je, saboda shi gwamnati ne a lokacin, muna tsammani shi gwamnati ne ya kamata, idan aka shi ya kamata a ja mishi barka. So kaga da rashin zuwan shi wannan wuri ba zai ce maka akwai baraka tsakanin shi da tsohon gwamnati jihar Adamawa ba, saboda shi karan kanshi ya sani daga primaries nashi ya sani magoya bayan Yako su suka tsaya a primary suka bashi kuriya.
Kana nufin cewa kenan a magoya bayan Yako, wato ƴan gidan siyasan Yako su suka wa Bindo,
su suka bashi kuriya a primary election,
wannan kana son ga maka saboda idan ka duba structure gaba daya na jam'iyyar APC ya ku shi ya tsaya a wurin Eskom gaba daya wanda suke so shine suka tabbatar da cewa sun ci zabe sun zama Eskom na party duk mutum da yake samu kanta Eskom a jihar Adamawa APC ya tabbata ya zo turu yako ne saboda yako ya kwa Lamido Sulman ya kwana saboda kar a tabbatar da cewa structure sun dawo kowa ya sani mu da muke wurin lokacin a wancan lokacin tsohon mataimakin shugaban kasa ba ta da mu but amma da yakuna ta da mu yawancin mu gaba daya muka zo Eskom na APC a jihar Adamawa
wato abinda yasa nake ban yarda da abinda yake fada ba ai ba shi kadai ne yake tare da Yakuba ba kusan idan ka duba gurin karin yako kusan ba mu wuce mu uku ko mu hudu ne muke zuwa gidajen radio ba saboda haka magana
kai da kan cewa ƙuri'ar magoya bayan yako
to ban amince akan cewa ƙuri'ar magoyan bayan yako ne suka ce ba a'a akwai ma waɗanda suke tare da tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda suka munafurce shi wanda shi kanshi ya sani wanda a yanzu magana da nake gaya maka ai shi ya kaura ya koma wancan gidan ne saboda haka magana ne wanda ake yin shi aka kasa shi a fili aka kasa shi ai ba cin primaries bane cin general election bai idan an ci primaries wannan ya tsaya ai lokacin da aka kare tsohon mataimakin shugaban kasa ya yarda da zaben da aka yi na primaries kuma ya yarda zai taimaka ai lokacin ya kun baya dan sannan lokacin da za a yi dinnan dama waɗanda suke aiki daga advisor ne sai senior special assistant sai commissioner sai chief of staff su ne suka hadu suka yi forming wannan executive nyakon kuma da ya tashi yaje ai da binta ma shigar ba baya bukatanta wani ne yake bukata daga baya a cikin mube amma mutane tso mataimakin shugaban sa suka ce ya kamata binta ma shigar ba ta zama ita ne shugaban jam'iyya ba wai an ki abun da tso mataimakin shugaban kasa yake da shi ba shin waye taimaka wa bindo ya zama gwamna a yanzu a zaben da ake na general election nyakon yana nan ne ko tanen yako
kamar kamanta ba san da ake primary yace amma naga Ahmad Lawan bakin sa
wato abinda nake so in sani shine fa bayan da zaka kaza madan takara ba ka ci primary election ba a lokacin da Bindo bai ci primary election ba da zama dan takara har da general election don haka ya sani a wancan lokacin da Allah ya ba yan gidan Atiku dama suka kawo yayaji da Bindo ba a yi magana shi a matsayin takarar gwamnati a jihar Adamawa ba don haka kawo shi a yan gidan yako suka yi a primary election ya zama dan takarar a jam'iyyar APC shi ya ba da kowa dama ya zo da gudumawar shi da ya taimaka ya zama kuma ina so ya sani ya ci ne cewa ya sani su ne suke magana da gidan Atiku sun yi Bindo din ne ai shine magana a jihar election din ai kowa sani gaba da suka fadi zabe suka ce shugaban kasa ko za su APC duk sauran zaben daga wanda ya ce maka ai shinkafa da wake sai wanda ya ce maka ai toci sai wanda ya ce gobe ai Filipi so shi yare da yake magana ya sani a gidajen radio ya shiga ya ce ai shinkafa da wake a gidajen radio yace barkar azabi Bindo duwaka ta ina zai ce mana mutanen gidan Atiku sun yi duwaka amma kullun ɗan gidan yako suna fita a radio suna ce azabi shugaban kasa azabi Bindo azabi sarki gaba da APC wanda na muka cewa su suke da aqida APC gaba daga samar kasa
to a gaishe ku to daga kan magana wake da shinkafan nan zamu tashi in Allah ya kai mu mako na gaba a shirin mu mai zuwa muna godiya ga Ahmed Lawal da shi honorable Hussein Gambo Bello na kura da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya ja igiyar wannan muhawara ta yau kuma madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sokoto a Washington
madalan sai takaitattun labaran duniya
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce ana buƙatar a ci gaba da yakin cacar baki ko ba a buƙatar a ci gaba da shi to shi dai abin da ya sani shine takunkumin da aka kakaba ma kasar Russia hakika yana tasiri akan abin da take shukawa a kasar Ukraine ya faɗi haka ne a wani taro a Berlin akan hanyar sa ta zuwa taron ministocin kasashen Estonia, Latvia da kuma Lithuania
to madalla da takaitattun labaran duniya muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can da hantsi insha Allah zamu saki dawo da wani sabon shirin muna mika gaisuwar ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Abdullahi Mai Shanu na unguwar sarki na musulmi a garin Kaduna Najeriya ya rasu shekarun jiya Allah ya ji kanshi da rahama yanzu muna dan shi Usman Kabir da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da Chuba Hero Dude ne wanda ya sauti ya ba da umarni sai injiniya Majan ni Bello galadinci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya Assalamu alaikum. Sanjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.